أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barka mu da haduwa a wannan rana mai albarka ranar 10 ga watan Ramadan shekara ta 443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam wanzu dai da 11 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya kuma wannan shine karatun mu na 13 a karatun bana cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a jiya mun tsaya cikin suratul ma'ida dili kan ayata 12 yanzu kuma insha Allah zamu dora zuwa abin da ya sauka alarma bismillah
وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأتبعتموهم وأقرضتم الله أرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله سبحانه وتعالى يا إني جمع يوفاين سمو إلي أمرني لتشعل لي تشكال القولي تندق كان القول ونسألوك تن عالم الزري har zuwa kan alƙawari wanda suka dauka bayan an haife su yayin da suke chaffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadu Allahi fawqa aydihim ubangiji yake tana musu lalle suka wannan alƙawarin da suka yi sanan da alƙawarin rukan da ke tsakankanin su da juna a matsayin su na mu'mini da kuma alƙawarin da ke tsakanin su da sauran al'ummatan da ba mu'mini ba kamar yahudawa da kuma alƙawarin da aka yi tsakanin su da kafirai to bayan ubangiji ya gama wannan to sai kuma ya fara gayawa al'ummar musulmai cewa kafin su fa akwai wata al'ummar sune banu isra'ila ta haka Allah subhanahu wa ta'ala baya gaya mu'minai ni'imar da ya yi musu ta zahiri da batini da irin shari'ar da ya yi musu zuwa kan hanyar gaskiya da kuma abubuwan da ya shar'anta musu a cikin addinin su wanda ya kamata zalle su kiyaye na daga cin halal da abubuwa na haram sai kuma ya fara gaya musu alƙawarin da ya ɗauka da wa'incan ahlul kitabi wato yahudawa da nasara waɗanda sun riga yi zuwa kafin al'ummar musulmi yayin da suka karya wannan alƙawarin to ga abubuwan da suka same su abin da ya same su ba abu ne mai daɗi ba ubangiji ya toshe zukatansu ubangiji ya tsine musu ya nisanta su daga rahamarsa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل hakika tun can farko Allah subhanahu wa ta'ala ya riki alƙawarin al'ummar banu Isra'ila wa ba'athna minhum musnay 10 nakiba Allah ya ce sai muka tada wakilai ko kuma shugabanni daga cikin su guda 12 wayannan shugabanni sune kamar masu sanarwa a cikin kabilan su kuma da kuma tabbatarwa da cewa kabilar su ta kiyaye bisa wannan alƙawarin tsakanin su da Allah saboda kamar yadda shugabannin suke guda 12 to dama su ma al'ummar banu Isra'ila kabila 12 ne bisa yawan ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam to da ga kowace kabila da shugabanta kowace kabila da shugabanta shi yasa sai zama shugabannin suka zama guda 12 sayyidina Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu da shida Muhammad bin Ishaq babban malamin tarihin da wasu malamai da dama sun ce yayin da annabi Musa alaihi salam ya nufi yakin aljababira wato wasu manyan mutane ne irin ragowar masu halitta irin na adawa manyan mutane ne Allah ya umarci banu Isra'ila su je su yaƙe su a lokacin da Allah ya umarci shi je yaƙe su to sai kuma ya umarci shi da cewa ya sanya wasu shugabanni a cikin al'ummar banu Isra'ila domin saboda an riga an san su mutane ne su masu taurin kai to don saboda abin lamarin ya ƙara sauƙi ga annabi Musa alaihi salam wajen jagorancin su shi ne aka ce ya riƙi wasu shugabanni daga tsakankanin su saboda su zama masu kiyayewa a kan yankin al'ummarsu sai ya zamto daga kowane dangi an zaɓi wani shugaba Muhammadu ɗan Ishaq ya ce ya kasance daga jikokin Raubilu an zaɓi wani mai suna Shamun bin Zakur daga jikokin Shamunu shi ma Shamunu daga cikin ‘ya’yan annabi Yaqub ne an zaɓi wani haka nan daga jikokin Yahuza haka nan daga jikokin shi daga jikokin Yahuza wani bawan Allah ne Salih mai suna Kalib bin Yufina sannan daga jikokin Abin akwai wani mai suna Mika'ilu haka nan daga jikokin annabi Yusuf alaihi salam haka nan jikokin annabi Yusuf ɓangare biyu ne akwai ɓangaren ɗansa mai suna Afrayim akwai kuma ɓangaren ɗaya ɗan nasa haka nan daga jikokin Bunyaminu shi ma an zaɓi wani daga jikokin Zablun shi ma an zaɓi wani to haka dai gaba ɗaya dai har zuwa ƙarshe haka abin yake amma daga ƙarshe dai sai zanto ba su kiyaye wannan alƙawarin ba wa ƙala Allah sai Allah ya ce musu da yana aqamtum as-salata idan har kuka tsaya da sallah wa atitum az-zaka da kuma kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuma kuka ba da gaskiya da manzannina wato manzannin da na aiko kafin zuwan annabi Musa da kuma wadanda za su zo a bayan shi idan kuka ba da gaskiya da su wa azzartumuhum kuma kuka girmama manzannina kuka taimake su wajen dukkan abin da suka sanya a gabansu ko wajen yaƙar maƙiyansu ko kuma wajen taimaka musu wajen isar da aika Ubangiji ya ce idan kuka yi wannan da kuka kafara na ankun sai ya tafi hakika wallahi zan kankare muku zunubanku ai zunuban da ke tare da ku gaba ɗaya zan wanke su kuma zan suturce ta ba kuma zan kama ku da wannan zunuban ba Allah ya ce wala urkilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma hakika lallai in kuka yi wannan zan shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu kuma zan kiyaye ku daga dukkan wani abin tsoro dukkan abin da kuke nema kuma za ku same shi to kaga ai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riƙe alƙawari mai girma tare da su su abin da aka ce su yi shi ne su yi imani da Allah sannan su yi imani da manzannin shi sannan su tsaya da sallah su kuma riƙa ba da zakka wannan shi ne abin da aka nema daga gare su sai kuma bayan sun gaskata da manzannin Allah su taimake su wajen isar da aikin Allah to wannan shi ne abin da aka nema daga gare su Allah ya ce idan suka yi wannan ya ce zan kankare muku zunubanku zan shigar da ku aljanna kuma duk abin da kuke nema za ku same shi to kaga ai alƙawari ya yi amma da yake mutane ne masu taurin kai sai Ubangiji ya musu gargaɗe shi kamar ka fara ba'ada zalika minkum wanda ya kafirce bayan wannan alƙawarin daga cikinku faqad dalla sawa'a sirtu hakika wannan ya ɓace daga hanya wacce take ta didi ya ɓace daga kan hanyar shari'a wato duk wanda ya saba da wannan alƙawarin bayan an riga an kulla shi bayan an riga an ƙarfafa shi wato ko dai ya yi musu ya yi jayayya da wannan alƙawarin ko kuma ya yi mu'amala da alƙawarin irin kamar mu'amalar wanda ma bai san an yi shi ba to hakika wannan ya kuskure wa hanyar gaskiya inji Allah kuma ya kauce wa hanyar shari'a ya kata zuwa ya kata ya tafi zuwa ga hanyar halaka sannan sai Allah subhanahu wataala ya sanke bada labari na irin ukuba da ta same su bayan sun saba wa wannan alƙawari Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahu ai saboda dalilin warware wannan alƙawari da suka yi alƙawarin da muka riga muka riƙa tsakani na da su inji ubangiji yace la'annahum wato sai muka tsine musu ai abadnahum anil haqqi wa daradnahum anil huda sai na nisantar da su daga kan gaskiya kuma na kore su daga kan hanyar shari'a wasu malaman tafsir kuma suka ce abadnahum an rahmatina wato muka kore su muka nisanta su daga rahamar mu inji ubangiji waj'alna qulubahum qasiyatan ubangiji yace sannan sai muka sanya zukatan su wato zuciyar su ta zanto busasshiya ta kikashi wato ba za su taba wa'azuwa da wani wa'azi da za a yi musu ba saboda zuciyar ta riga ta kikashi sannan kuma babu wani sauran tausayi ko wani abu na kunyar ubangiji da zai saura cikin zukatan su sai ya zanto daga cikin irin abubuwan da suke saboda kikashin zuciya yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wato suna canza zancen Allah daga inda aka sanya shi suna canza zancen Allah su suna yawa ayoyin Allah tawiloli marasa amfani suna yawa at-taura da aka saukar musu wato tawili na daban sai zama ga abin da ubangiji yake nufi amma sai su karkata magana zuwa ga bin san ransu duk wannan yana daga cikin dalilan da inuwar ta janyo musu bari kuma suka bar aiki da abin da ke cikin at-taura ya zama suna kyamar at-taura Imam Hassan al-Basri yace ai ya zama sun bar igiyar nan ta riko da addinin su da kuma ayyukan da Allah ya dora musu ya zama to wato ba sa karbar wani aiki da Allah ya ce su kuma sannan in suka je abin da suke zuwa su yi dan na daban din shi kuma Allah baya karba tunda ba su yi abin da Allah ya ce su yi ba suke yin wani abin daban shi ma in sun yi Allah baya karba wasu kuma daga cikin malaman tarihi suka ce tarakul amala fasaru ila halatin radi'a sai suka bar aiki da abin da ke cikin at-taura da haka suka tafi zuwa ga irin yanayi mummuna ba su samu zuciya kubutacciya ba sannan kuma ga su ba sa kan tafarki madaidaici sannan kuma duk aikin da suka yi ubangiji ba zai karba ba shi yasa ubangiji sai ya ce wala tazalu tuqdu ala qa'idatin minhum ba ya rasulullahi ba za ka gushe ba kana tsinkayi zuwa kana tsinkayi bisa wani aiki na ha'inci daga gare su wato ba za ka gushe ba kana ganin ha'inci da mummunan tanadi daga gare su da kuma yaudara duk lokacin da kai ka kulla wani alƙawari tsakanin ka da su to sai sun yaudare ka da kai da sahabbanka Imam Mujahid ya ce abinda ubangiji yake nufi anan ai tamalu'uhum ala al-fatki bin nabi sallallahu alaihi wasallam wato nan na cewan su wajen su ga cewa sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla sun sha hannun tadda shi domin sun sha yin wannan yunkurin sun yi yunkuri kai tsaye ta hanyar yaki kamar yadda aka yi da yahudawan banu qaynuqa haka nan sun yi yunkuri ta hanyar su yi musu kisan gilla kamar yadda ka'ab dan ashraf la'anatullahi alaihi ya rika yi shugaban yahudawa na wannan lokacin ya rika daukar nauyin mutane domin su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisan gilla amma da duk ba su cimma nasara ba karshe dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita da sahabi yace wa zai isar mun akan makiyina Ka'ab dan ashrafu sai wani sahabi ana ce mishi Muhammad dan Muslim wani jarumi ne daga cikin sahabi ya miƙe ce ya Rasulullahi zan gama maka da shi wani ma ya miƙe ce ya Rasulullahi zan gama maka da shi suka tafi su uku suka je kuwa Allah ya ba su sa'a suka kashe shi suka tawo da kansa suka kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga kai shi ya Rasulullahi mun gama da shi haka nan yahuda sun ƙara yin wani yunkurin da na ha'inci ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a karatun jiya yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen su neman taimakon wata diyya da za a biya sai suka ce to ya zauna a nan suka nuna mishi wani gu sai suka gindin katanga ne dama suka shiga ta cikin gida suka hau kan bene da ƙaton dutse za su rubuzo mishi a ka sai malaika jibril ya bashi labari shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barbo ha'incin yahuda bai tsaya iya nan ba an samu wani inan nan bai yahudi ana ce mishi labidu dan a asamu wanda ya je yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri ya mace sihiri da kilalin dabino ya hada da kuma gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu abubuwa shine kudiri ya sa a cikin wani wata tsofarija manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kwana 40 na Aisha tace sai ya rika ji a zuciyar shi kamar yayi abu alhali kuma bai riga yayi ba kuma kamar zai yi abu amma kuma sai ya zama bai yi ba sai da kai kwana 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan yanayi sannan can sai ga malaika Jibril da malaika Mika'il sun zo da siffar tsuntsaye ɗaya ya tsaya a daidai kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya kuma ya tsaya a wajen kafafunsa sai suke yin magana kamar shigen wasan kwaikwayo haka amma domin ilmantarwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya daga cikinsu ya ce me ke tare da wannan annabin ne sai ɗayan ya ce ai asiri aka yi mashi sihiri aka yi mishi sai ɗayan ya ce waye ya mashi sihirin ya ce ai labir ɗan asamu ne al-yahudi la'antullahi alaihi sai ɗayan ya ce da me ya mashi sihirin ya ce ai gashin kansa su mashi suka ɗiba da kuma kilalin dabino suka haɗa suka yi abu to a ina suka sa sai ɗayan ya ce ai abin yana nan a cikin rijiya kaza suka faɗi sunan rijiyar yanzu ce to sai ɗayan ya ce to yanzu me wani abu zai yi ya warke sai ɗayan ya ce idan ya karanta mu'awiza sai ni shi kenan farki da nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana farkawa daga mafarkin dan shi ba ma mafarki bane tunda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci amma idan ne ke bacci zuciyar ba ta ji dan haka kusan yana jin duk abin da ke faru an yana bacci duk abin da ake yi a wajen yana ji ba kamar irin baccin mu bane mu kuma shi in yayi bacci baya karya mana alola mu ma dalilin da yasa bacci yake karya mana alola saboda gushewar hankalin mu ne idan muka yi bacci hankalin mu ya gushe ba ma sanin me ake yi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci to hankalin shi kuma yana gun yana kuma tintintini cikin lamarin ubangijinsa duk abin da yake yi in yana farken to yana baccin ma har ila yau continuous ne kawai zai ci gaba da yi da haka yana tashi daga baccin shikenan sai ya karanta mu'awiza tayi da yace qul a'udhu bi rabbil falaq sai kulli daya ya warware dama kulli 11 suka yi min sharri ma khalaq sai kulli na biyu ya warware wa min sharri ghasiqin idha waqab sai kulli na uku ya warware wa min sharri nafathati fil uqad sai kulli na hudu ya warware wa min sharri hasidin idha hasad sai kulli na biyar ya warware qul a'udhu bi rabbin nas sai kulli na shida ya warware malikin nas haka dai ilahin nas har zuwa min al-jinni wan nas sai zama kulli 11 gaba ɗaya sun warware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai na ji gaba ɗaya kamar wanda aka kunce shi daga wani tarko kamar wanda yake daddaure a cikin wani abu a kunce shi shikenan kawai shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ina rijiya kaza take a garin nan aka faɗi sunan rijiyar ya faɗi sunan rijiyar sabai sai kai shi wajen yace sai na ga ganyen dabinanta wata tankar dabinanta kamar kayin macire saboda tasirin sihirin nan take aka yashe ruwan cikinta aka shiga ciki aka ɗauko wannan sihirin aka gan shi a warware ɗin aka ƙone shi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka rufe rijiyar shikenan amma haka saboda tausayi irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙuri irin nasa bai sa an kamo ba Yahudan an kashe shi ba bai mishi komai ba haka nan akwai wacce suka haɗa baki da ita ita kuma baiwa ce tana shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita aka sa ta ɗauko a matajin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsefe kanshi da shi da yake yana son yana gyara gashin shi haka to a jikin matajin ta samu wannan silin gashin wanda take aka haɗa abin da shi ita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata komai ba to bayan wannan wani ha'incin da Yahudawa kuma suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dama Allah ya gaya mishi wala tazalu tatlu ala qa'ilatin minhum illa qalilan minhum to wani ha'incin da suka yi mishi shine bayan an riga an kulla alƙawarin zaman lafiya da su ba za mu yaƙe ku ba za ku yaƙe mu ba ba za ku taimaki wani ya yaƙe mu ba za mu taimaki kowa ya yaƙe ku ba sai suka riƙa bi suka je har garin Makka gun mushrikan Qurayshawa sai mushrikan Qurayshawa suka ce musu yawa dama muna neman ku ku gaya mana tunda ku ahlul kitabi ne shi ma wannan dan uwan namu shi ma yana da littafi ya zo da littafi tsakaninku da Allah bautar gumakan nan da muke yi shine yafi daidai ko kuwa bautar ubangijinsa. Yahudawa saboda duhun kai da hasada sai suka ce ai ku ne akan daidai shine ubangiji ya tsara kuma lazina ko wannan haula ya hada min lazina amanu sabila ulaka lazina la arhamullahu man yal'ana la fanzil lil musira. Ubangiji sai ya fadi shi ce ai ga abin da suka yi kuma suka je har suka durkusa suka yi gumaka ma sujada su Yahudawan a matsayinsu fa na ahlul kitabi amma sai suka fadi suka yi manyan gumakan Makka abin nan sujada alam sai ila da jinan utuna su min alkitabi yu'minuna bil jibti wa qabuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula ya hada min alladina amanu sabila. To saboda haka bayan wannan sai suka rika bi suka kiran su Qurayshawan ku zo ku yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka sa Qurayshawa sai suka hada garkabunan runduna ta kamar mutum 3,000 ko 4,000 sannan suka je suka ziga Banu Gadafan su kuma suka zo da mutum 3,000 sannan suka bi Larabawan kauye nan ma suka sake haduwa mutum 3,000 aka zo wajen soja 10,000 dakaru 10,000 suka kewaye garin Madina. A lokacin da garin Madina kakaf da yaro da babba kai har yaro karami nan kirga ba za a samu mutum 5,000 ba har matan nan kirga ba za a samu mutum 5,000 ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam hankali ya tashi aka rasa yadda za a yi. A lokacin sai Salman al-Farisi ya ce to mu a garin mu Farisa idan yaki irin wannan ya zo mana mukan yi ganuwa ne mu tona rami mu kewaye garin mu da shi ramin da mahayin doki ba zai iya tsallakawa a guje ba sannan kuma mai tafiya a ƙas in ya sauke shi zai shiga ciki kafin ya fito mun harbe shi da kibiya ya mutu. Shikenan sai aka ɗau wannan shawarar aka tona wannan khandaq din aka tona wannan lambatun aka kewaye garin Madina. To da wannan ne Allah subhanahu wataala ya bada nasara sai aka kore su. Shine ubangiji yake bada labarin yaƙin يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. To sannan har in shi na gaba da suka yi wa Annabi alaihi salatu wasallam shine bayan ya yaƙe su a Khaybar ya ci nasara a kansu sai wata Yahudiya ta je ta sami ta tambaya wani irin nama ne Annabi alaihi salatu wasallam ya fi so aka ce mata karfata. Da haka sai ta je ta sami karfatar akuya mai kyau mai maiƙo ta samu ta gyara ta sosai ita za samu a ciki ta aiko wa Annabi alaihi salatu wassalam an kawo kenan da karfatar da wani naman duk gaba ɗaya ta abin nan iya karfatar da aka kawo gaban Annabi alaihi salatu wassalam sauran kuma aka yi gaban sa abin shi duk ta sa samu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gatsa haka ya ci ya sake dauka zai gatsa sai cinyar akuyar wato karfatar ta yi mishi magana a ce ya Rasulullahi karkaci an sanya samu a cikina. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yace a kira matar aka kira ta yace kin sanya sammu ne a cikin wannan naman yace eh kwarai kuwa na sanya yace to me yasa kika yi haka tace dalilin sa nayi haka yace mazajen mu ne sun kasance ko sunanka suka ji an ambata sai hantar su ta dururuwa sai cikin su ya kada saboda tsoro shi yasa nayi haka domin in kai wani mai neman mulki ne na duniya shikenan ka mutu kowa ma ya huta idan kuma annabi ne kai na san Allah zai kiyaye ka yace to aiko Allah ya kiyaye shi yana sai ce jiki kaga yafiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ashe kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ci akwai wani sahabin sa mai suna Bishr bin al-Bara'i shi har ya riga ya fara ci ya riga ya dauka ya ci to shi nan take ya fadi ya rasu abu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai a saki dawo da ita aka dawo da ita yace to yanzu tunda kin kashe mutum da sanmu to yanzu ke ma sai a kashe ki saboda kisasi annafsu bin nafsi to shine sannan sai aka kashe ta amma shi bai ramukan gayya dan kankansa ba sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan kadan kenan daga cikin irin ha'incin da Yahudawa ke suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka nan suke har ya zuwa yanzu nan duk sanda musulmi yace zai bar kan turban shi wai dan ya zauna lafiya bari je ya kawance da Yahudawa to wallahi sun cuce shi a cikin addinin shi sai sun cuce shi kuma akan lamarin sa na duniyar sa. Mun gani gashi ne yanzu ya faru ga daulolin Larabawa ga daular Iraki yanzu ina take babu ita Saddam Hussein da farko sai da ya hada kai da su Yahudawan suka ziga shi suka bashi makamai ya yaki dan uwansa makwabcinsa shugaban kasar Iran wanda shi musulmi ne Saddam ya yaki shi sai da suke wajen shekara 7 ana yaki wanda daga ƙarshe su suka jiyo kanshi kana sai da suka ga bayan shi to haka nan lokacin da kasar Russia ta mamaye kasar Afghanistan sai Amurka ta zo ta dibi yan kasar Afghanistan ta je ta koyar da su yaki Amurka aka koyar da su yaki da hada bindigogi da sauransu sannan aka debo wasu kuma daga kasar Saudiya sai su Osama bin Laden kungiyar CIA da na hukumar CIA ta koyar da Osama bin Laden sai suka koya mishi harbi da bindiga har zuwa kan hada bamabamai anan ya koya abun su amma ƙarshe da farko ne dukuna suka yi amfani da shi suka tura shi kasar Afghanistan din domin a kuwar kasar Russia suka kuma ci nasara suka bashi manyan makamai Osama da kuma wa'annan yan kasar Afghanistan sune ake kira Taliban suka fidda kasar Afghanistan kasar Russia daga cikin Afghanistan ta fita to daga baya fa me ya faru kaga sai Amurka ta sake juyowa kuma kansu wanda da ita ta dora su akan wannan din sai ta zata ce ai yan ta'adda ne ta juyo kansu kuma kaga sai ta ga bayan Osama bin Laden gwamnatin Taliban din sai ta kifar da ita sai yanzu daga baya Allah ya sake dawo da ita to haka nan duk sanda wani shugaba din na musulmi ne shi ya hada kai da su to karshen abun sai sun ga bayan shi saboda dama ubangiji ya faɗa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum yahudawa da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka dawo ka bi addininsu in ka ji har Amurka suna yabon wani suna cewa ai musulmi ne mai sassaucin ra'ayi to musulmi ne wanda bai damu da addinin shi ba amma in dai musulmi ne wanda ya damu da addini sosai to ba zai taɓa zama wani abin yabo a gare su ba Allah ya kiyaye mu daga sharri Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhum wasfah ya rasulullahi kai hakuri daga abin da suke maka kai afwa kai rangwame gare su kai afwa kai rangwame gare su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana daga cikin halayensa wanda hatta a cikin at-taura da linjila an faɗi sifofin shi da haka gurgurdan yadda cutar mai cuta take karuwa gare shi to gurgurdan haka shi kuma hakurin sa yake karuwa gurgurdan yadda wautar mai wauta ko jahilci mai jahilci yake karuwa akan shi cikin gurgurdan haka yake ƙara yin hakuri da su dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu mu'amala irin ta hakuri din da rangwame tare da kuma nisantar sharrukan su dan haka kuma Allah ya bashi nasara akan su bai bar duniya ba sai da ya zama babu sauran wani tushen Yahudawa a cikin jaziratul Arab gaba ɗaya kaf an kore su har yau kuma ba su sake dawowa cikin ta ba wani daga cikin magabata yake cewa ma amalta man asallaha fika bi misli an tuti Allah fihi babu wata mu'amala mafi kyawu da zaka yi ga wanda ya saba wa Allah a cikin ka kamar kai kuma ka bi Allah a cikin shi yayin da shi ya saba wa Allah ya cuce ka to kai kuma ka bi Allah kai hakuri da shi to wannan ita ce mafi girman al'amarin da zaka yi kana yin wannan shikenan ka kiyaye kanka daga sharrin sa in ya saki kullu wani sharrin ba zai same ka ba ubangiji ne zai rama maka shi sa imam Hassan al-Basri da aka bashi labari wani yayi gulmanka ya kuma ji da kanshi yaje tabbatar da lai mutumin zagin sheki da ya dawo gida sai ya shirya wani kabaki kamar babban tire haka na kayan marmari masu daɗi yace a kai wa mutumin da ya karba sai mamaki ya kama shi bayan ya cinye sai ya taho da siran ya dawo da shi wajen Hassan al-Basri yace akan makallahu ai kyauta na ka aiko min Allah ya saka da alheri wannan kuma ta menene sai ce ai na samu labari ne kayan min kyautan ladan ka na lahira yasa ni kuma na ga barin dan baka tukuici shine dan baka wannan din shikenan tunda ya samu labari yana ta zazzagin shi kaga shi kuma sai ya mar kyakkyawar kyauta irin wacce zaka yi wa masoyi fa yanzu lazi bainaka bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid to duk wanda kaga yana gaba da kai yana kiyaye da kai yana maka ha'inci yana maka hasada to in kana so Allah ya dora ka akan shi to mafi girman abin da zaka yi shine bayan addu'a da neman tsari daga sharrin sa na farko dai ka koye masa sirrin ka kada ya rika sanin zaka yi kaza kai kaza zaka sai kaza kai kaza kada ya rika sani kada ka rika bari yana sanin sirrin ka sai dai gurgurdan yadda in ya sani ma ba zai iya cutar ka da wannan ba sannan abu na gaba shine ka kyautata mishi mu'amala kar ka yadda ka nuna masa kiyayya ko tsana saboda ka san cewa shi makiyinka ne a'a ka bi shi a hankali duk abin da ya wajabta na haƙƙin makwabtaka ka bashi idan a cikin ƴan uwanka ne duk abin da ya wajabta na haƙƙin ƴan uwantaka ka bashi idan kai wannan to ka kiyaye kanka daga sharrin sa kuma ka kira ubangiji cewa ya taimake ka akan shi wato na mayawanci hasada da ha'inci an fi samun ta daga makusanta makwabta da kuma ƴan uwa na jini Allah ya ce inna Allaha yuhibbul muhsinin hakika lalle Allah yana bada lada yana sakantawa ga masu kyautatawa ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin wata rana yana alola ruwan alolar ya ƙare sai ya ce wa wata baiwarsa ke kawo min ruwa kawo ruwan karasa alolan nan sun ɗauko ruwan a tulu tana zuwa kan shi bata rike tulun da kyau ba sai tulun ya faɗo a kansa ya fasa mar haƙuri sannan tulun kuma ya fashe har ila yau ka ga ciwon da ta jimar ga zubewar ruwan ga fashewar tulun ga kuma bata kawo mar ruwan ya karasa alolan ba ta tabbata ran shi ya ɓaci sosai sai ta ce wal kazimin al ghaiza Ubangiji ya ce Ubangiji yana yaban masu haɗe fushi sai ce to na haɗe fushin na sai ta ce wal afina anin nas da masu yin afuwa ga mutane yace to shikenan na yi miki afuwa ba zan miki komai ba sai ta ce wallahu yuhibbul muhsinin sai ce je kina yanta daga yau kin zama ya to haka bayin Allah suke duk lokacin da suka ji wani abu na alqur'ani ba kamar irin mu bane yadda mu kawai in mun ji agun wa'azin to anan muke barin shi a su bayin Allah alqur'ani shine kamar remote control nasu in alqur'ani yace ai gabas to gabas din nan fa za su yi tai har illa masha Allah in alqur'ani yace a tsaya to suna nan a tsaye in alqur'ani yace a tafi to suna nan a tafi to haka su sai na Umar radiyallahu anhu wani mutum ya zo ya bata masa rai ya ci masa mutunci sai na Umar yayi kansa zai afkamar sai wannan wani bawan Allah mahaddacin alqur'ani da yake wajen sai ya ce mishi ubangiji ya gaya wa annabin shi sallallahu alaihi wasallam khuzil afwa wa amur bil urf wa a'rid an al jahil yace to wannan wanda ya maka wannan maganganun jahili ne bai san darajar ka ba kuma bai san darajar kansa ba dan haka khuzil afwa wa amur bil urf wa a'rid an al jahil sai na Umar shikenan tun daga yana jin wannan ayar kawai shikenan sai ya hade ya fushin karshe ma sai ya kyautata wa mutumin sannan ya sallame shi ta to haka ake so mu zama Allah ya taimake mu na'am
ومن الذين قالوا إنا نصاري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأخذنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينزلهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا
wancan duka magana da aka yi na Yahuda akan Yahudawa ne alƙawarin da Ubangiji ya rika tsakanin shi da su kuma suka saba wa alƙawarin don haka sai inuwar Allah ta same su kuma wannan ya zama shine halin su saba wa alƙawari din shi yasa sai Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri ya ce ba za ka gushe ba kana tsinkayi zuwa ga wani ha'inci daga gare su da aka kai hakuri kai afuwa ya rasulullahi Allah yana bada lada yana sakantawa masu kyautatawa to sannan sai Allah ya dawo magana akan sauran ahlul kitabi din ɗaya bangaren na ahlul kitabi to dama an ce ahlul kitabi ana nufin yahudawa da nasara su yahudawa sune manyan yayu su kuma nasara sune kanana haka sai ubangiji ya dawo magana akan nasara Allah ya ce min alladhina qalu inna nasara akhadna misaqahum haka nan daga waɗannan da suka ce su sune nasara domin wannan yana ishara zuwa ga cewa ba Allah ne ya sanya musu wannan sunan nasara din ba su suka sawa kansu yayin da suka ce nahnu ansarullah amanna billahi wa shahadu anna muslimun su suka sawa kansu wannan sunan suka ce lalle su za su taimaki addinin Allah sai suke kiran kansu da suna nasara isa su sai sunan ya bi su ubangiji ya ce haka nan daga waɗannan da ke cewa su sune nasara akazuna mai saƙon mulki alƙawarinsu ai daga waɗannan da suke da'awa ga kansu cewa su sune nasara suna bin almasihu isa ɗan maryamu alayhi salam mulki alƙawari daga gare su alhari wannan sunan da suka kira kansu nasara ɗin da kuma cewa sun su mabiyan annabi isa ne alayhi salam lai su kazalik ba su kasance hakan ba sun riga sun saɓa wa alƙawarin akazuna alayhim al'uhud ubangiji ce mun riƙe alƙawari daga gare su wal mawasik da kuma alƙawura bisa cewa lalle za su bi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma za su taimake shi za kuma su girmama shi su kambama shi za su kuma su yi koyi da koyarwar shi za su kuma su yi imani da kowane annabi wanda Allah ya saukar zuwa ga wannan ƙasa amma ba su riƙo da wannan alƙawarin yadda ya kamata ba sai suka yi irin yadda yahudawa suka yi wato khalafu al-mawasik suka saba wa alƙawura kuma suka warware dukkan wani alƙawari da ke tsakaninsu da Allah ta'ala Allah ya ce fa nasu hazzan mimma zukiru bihi sai suka bar wani kaso daga abin da ake umartar su da shi fa agrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah har su kuma abin da Allah ya sakanta musu da shi na munanawa su Allah ya ce sai muka afkar da gaba da kiyayya tsakankaninsu har ya zuwa tashin al-qiyama a yanzu saboda gaba da suke yi mana ne mu ba za mu gane irin kiyayya da ke tsakaninsu ba ko kuma in ce sun rufe kiyayya da ke tsakaninsu ne saboda haɗuwar kansu wajen yaƙi da al'ummar musulmai amma kiyayya ce tsakaninsu ta innana misali mabiya roman katolika daga ɓangaren nasara ba sa shiri ko kaɗan ko zama waje ɗaya ba sa yi da ɓangaren protestant don ɓangaren protestant su ne kamar 'yan tawayensu ba sa zama waje ɗaya da su ba sa kuma yin shiri da su to haka nan akwai ɓangaren baptist akwai kuma ɓangaren seventh day adventist wannan ɓangare ne daban-daban na kiristoci akwai ɓangaren defalite suna wani ɓangare ne daban akwai kuma ɓangaren methodist suna wani ɓangare ne daban to don haka suke daban-daban-daban kowane ɓangare akwai abin da suka bambanta da shi tsakaninsu da sauran kuma kowane ɓangare suna ganin su kaɗai ne akan shari'a sauran duka kafirai ne tare da cewa kuma a hakikanin gaskiya dukkaninsu baki ɗaya ma dama kafirai ne amma dama saboda Allah ya ce ba'agrina bainahum al'adawata wal baghdha ila yawmil qiyama to wannan yakin yana nan yanzu tsakaninsu ko a ƙasar Birtaniya yanzu haka kamar ɓangaren Northern Ireland akwai yaƙi da suke tsakaninsu ainihin yaƙin kuma ya faru ne ta dalilin bambancin coci wayannan suna bin ɓangare kaza wayannan kuma suna bin ɓangare kaza to haka nan har hata a Amurka shi ma tsakankaninsu nan ma babu shiri kuma har yanzu nan ko a nan ɗin namu nan za ka ga wanda yake zuwa wannan cocin to yana ganin wanda yake bin wancan hanyar ba daidai yake ba ubangiji sai sun yi iya tsakankaninsu har zuwa tashin kiyama tashin su ba za su bishi suna kiyayya da tashi ba dama kuma Allah ya faɗa wa yawmul kiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin Allah ya ga kafirai wannan a ranar kiyama tashin ku za su rika kafirta tashi sannan kuma tashin ku za su rika tsine wa tashi ubangiji ya ce wa ma'awakum an-nar gaba ɗayan ku sakamakon ku shine gidan wuta wa ma lakum min nasirin ba ku da wani mai taimako Allah ya ce wa sawfa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un da sannu Allah subhanahu wataala zai ba su labari game da abin da suka ce suna aikatawa wannan kamar wani narko ne Allah ta'ala ya yi wa al'ummar nasara saboda abin da suka ɗauke shi na laifi saboda sarrafa da Allah subhanahu wataala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin abin da suka nasabta wa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wai Allah yana da da wasu su ma kuma suka ce ai har su nasabta mishi ma mata wasu kuma sun ce Allah ne sannan annabi Isa ma Allah ne sannan mala'ika Jibrilu ma Allah ne shine wannan abin da suke yi mai suna Trinity sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari game da zatin shi mai girma cewa shi ya aiko da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqi wato da shari'a da kuma addini na gaskiya zuwa ga dukkan mabuta ƙasa baki ɗaya larabawansu da baibayinsu da kuma ahlul kitabi da waɗanda ba ahlul kitabi ba kuma cewa ya aiko shi ne da hujjoji mabayyana domin ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya sai Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi ya kuma abota na tahi wato yahudawa da nasara arja akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul hakika manzonmu ya zo muku yana yin ku bayani yubayyinu lakum yana yin ku bayani kasiran mimma kuntum tukfuna min al-kitabi da yawa daga cikin abin da kuke ko kasance kuna boyewa na daga wannan littafin da ke gare ku wato at-taura da linjila da zabura waya afu an kasir kuma yana yin afuwa bisa abubuwa da yawa ai yana yin bayani akan abin da kuka caccanza shi kuka canza masa wuri ko kuma kuka kankare ko kuka ƙara wasu abubuwa daga cikin littafin ku misali kamar ayar rajam akwai ayar rajam a cikin at-taura da linjila amma sun cire ta akwai ayar rajam a ciki amma sun cire ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda suka nemi ya musu hukunci wani yayi zina a cikin su wasu sun ce jefe shi za a yi wasu sun ce a ba za a jefe shi wasu suka ce a to in dai haka ne su dabo wajen annabi alaihi salatu wasallam ya musu hukunci da suka zo wajen su ya ce ai rajamu ne jefe shi za a yi ya suka ce a ba su yarda ba ai wannan hukuncin kai ne je kai a gani saboda ba ka san mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai akwai a cikin at-taurar su ya ce a babu sai ya ce to a zo da at-taurar da aka zo da at-taurar ya ce to a buɗe aka buɗe ya ce a karanta da aka zama ana karanta sai wani mai suna ibn suriya sai ya sanya hannun shi ya danne wani gun abdullahi ibn salam yana gun dama shi ainihin shi bai yahudi ne ya karɓi musulunci yana gun sai ya ce ya rasulullahi ya danne wajen da hannun shi ya ɗaga hannun shi yana ɗaga hannun kuwa ana karantawa sai ga ayar rajab din shi kenan sai aka jefe to haka saboda da sun kasance idan mutum mai matsayi ne a cikinsu mai dukiya ko ɗan sarauta ko ɗan gata idan ya yi zina to ba za a yi mishi rajamu ba amma idan marar gata ne ya yi zina sai manya-manyan su tare su ce a yi rajamu za a yi mar sai a jefe shi to shi kenan daga ƙarshe sai suka yi mitin suka ce to maimakon haka me zai hana yanzu kowa waye ya yi zina da babba da ƙarami da ɗan gata da marar gata a daina yi musu rajamu abinda za a yi kawai a nemi toka a shafa mutum a fuskar shi sannan a ɗora shi a kan jaki a riƙa zagawa da shi a gari ana sanarwa mutane ana cewa wannan shine wanda ya yi zina wannan shine wanda ya yi zina shikenan an yi wannan an gama shikenan sai a sallame shi to haka suke yi har zamanin annabi alaihi salatu wassalam to wannan yana daga cikin abubuwan da suka kasance suna ɓoɓɓoyewa a littattafansu da kuma siffofi da sunayen annabi alaihi salatu wassalam wanda ke cikin littattafansu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce a kusa da wani mai yahudi kusa da gidan wani mai yahudi sai ya tarar da yahudan yana karanta wa ɗansa a taura ɗan yana gargara wato bai da lafiya ya zo gargara dab da zai rasu sai uban ya tsaya kusa da shi yana karanta mashi a taura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ya sauri ya rufe littafin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi in ne maka magiya da Allah tsakaninka da Allah baka ga sunana ba da siffofina a cikin wannan littafin da kake karantawa sai ya ce a ni ban gani ba to a lokacin sai ɗan nashi ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karanto yana cikin karantawa da ya zo wani gun sai ya tsaya yana tsayawa a gun sai shi ɗan ya ce ya rasulullahi sunanka ne a gun shi yasa ya ƙi faɗa da shi kenan yana faɗa ko shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ɗan wani ka ce la ilaha illallah ni kuma in tsaya maka a gaban Allah ka faɗi wannan kalmar ni kuma in tsaya a gaban Allah in nema maka ceto sai ya yi shiru yana kallon uban da kansa ya ce a ɗaya abar ƙasu kai biyayya ga abul ƙasim ya gaya wa ɗan nashi shikenan sai ɗan ya faɗa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku tsaya ku kula da dan uwanku ku wanke shi yana fada sai ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ku tsaya ku wanke shi ku kula da shi kuma ku mishi sallah ya fito yana cewa alhamdulillahi allazi anqazahu minan nar na gode wa Allah wanda ya tseratar da shi daga wuta kaga bai taba sallah ba bai taba azumi ba amma dan aljanna ne Kodaka annabi sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa yafu an kasir kuma yana yin afwa a bisa abubuwa da yawa baya faɗa su musamman ma abin da ya shafi kunyatar da su Yahudawan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kyawun mu'amala baya faɗar irin wannan abubuwan sai dai in kaɗan waɗanda bukata ta sa dole za a faɗa sai a faɗa Allah ya ce ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi dubi irin yadda Allah yake girmama su duk cikin alqur'ani ba inda Allah ya ce musu ya ahla yahud ya ku yahudawa ko ina ubangiji girmama su yake ya bani isra'ila ya ku ya'yan annabi yaqub ya ahla alkitabi ya kuma abota littafi to wallahi wannan girmamawar ko a cikin littafin su babu ita a cikin littafin su ba tsinuwa Allah yake musu kamar yadda Allah ya faɗa lu'inal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam to an ka bude cikin old testament haka ga guraren da Allah ya tsine musu da guraren da annabawan su suka tsine musu amma dubi cikin alqur'ani irin yadda Allah yake girmama su ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi Allah kuma yana musu magana cikin tausasawa duk cikin alqur'ani babu inda kai tsaye Allah ya tsine musu sai dai ya bada labarin ya tsine musu a can baya saboda wani abu da suka yi suka kaza suka yi kaza saboda mu mu kiyaye kanmu aikata irin abin da suka aikata ma'ana kanmu maimaita irin kuskuren su amma duk cikin alqur'ani babu inda Allah ya ce ya ku ahlul kitabi na tsine muku babu duk saboda dai tausasawa saboda mu addinin mu addini ne mai sauki kuma annabi mu sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyawun hali Allah ya ce musu ya ahlul kitabi ya kuma abota littafi arja'akum rasuluna haqiqa ga manzon mu nan yazo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukfuna min alkitabi ya ahlul kitabi ayya ga annabi mun nan yazo muku arja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli arja'akum min allahi nuru wa kitabun mubin haqiqa haske yazo muku daga Allah malaman tafsiri suka ce wannan hasken shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani mai yin bayani yake yana bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya ya hadi bihi Allah wa man tabaru wa nahu subhanahu wa ta'ala Allah yana shiryarwa zuwa ga hanya ta aminci ga duk wanda ya bi hanyar shiryarsa wato hanyar neman yardarsa ai hanyar tsira da kuma hanyar zaman lafiya yadda ce addinin musulunci wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri bi'izni kuma yana fitar da su daga zulumat wato dufai wannan shine kafirci dufai na kafirci ilan nuri zuwa ga asake na musulunci bi iznihi da iznin Allah kamar yadda Allah ya faɗa a wani gun a cikin suratul ahzab Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kai mai kira ne zuwa ga Allah bi iznihi amma da iznin Allah din kake duk abin da zaka kai da iznin Allah kake yi wasirajan muniran kuma kai fitila ce mai haskakawa nan ma Allah ya ce furjun min az-zulumati ila an-nuri bi iznihi yana fitar da su daga dukkan na kafirci zuwa ga haske na musulunci bi iznihi da iznin sa wa yahdihim ila siratin mustaqim kuma yana shirye da su zuwa ga tafarki maridici ai yana tseratar da su daga halaka kuma yana sanya musu hanyar da za su bi domin samun tsira domin tseratar da su daga abin da ake tsorace musu na tsinuwar Allah da sauransu Allah ya ce da ƙarfafa nan da zina
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يؤذبكم بقلوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
نعم الله سبحانه وتعالى يبقى آينا بعد الأباري mena me yake hukunci da kafircin da fara cewa kun da sun kafirta cikin da'awar cewa annabi Isa al-Masih dan Maryam alayhi salam cha dan Allah ne al-Hariku shi ba haka bane shi bawa ne daga cikin bayin Allah kuma shi halitta ne daga cikin halittun Allah suna da awar cewa wai shine Allah ta'ala Allah an qawlihi quluban kabira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da ikon da yake da shi akan kowanne abu kuma cewa kowanne abu gaba daya yana karkashin ahariyarsa da kuma mulkin shi Allah yace la karkafara lazina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam ajiga wadannan da suka ce al-masih dan maryam shine Allah ko kuma Allah shine al-masih dan maryam sai ga sun kafarta ya rasulullahi qul fa man yamliku min Allahi shay'an ka gaya musu cewa waki da mallakin wani abu ga Allah wato waye isa ya hana Allah in arada Allah an yi hurkar masiha ibn maryam wa ummuhu idan Allah yayi nufin ya halakar da annabi Isa alayhi salam da mahaifiyarsa shi wa man fil ardi jami'an da dukkan wanda ke ban kasa ma baki da in Allah yayi nufin halakar da su waye isa ya hana shi ai babu wani wanda isa ya hana shi da Allah yayi nufin yin hakan babu wani wanda isa ya hana shi daga cikin dukkan halittu baki daya ba shi ke mutum da annabi Isa alayhi salam da kansa ba zai iya hana Allah yin haka ba to a shi ke nan shi ma ba Allah ba ne da a ce Allah ne yana da iko a kan kansa ai da ba zai yi wannan ba kuma wato su nasara shi yasa gaskiyar alkur'ani ya siffata su da jahilci dama Allah ya ce su ne al-maghdubi alayhi yahudawa kenan الضالين كما الضالون سني نصارى سبر سبك توني دام جاهل الناس يا يوا إذن كدوا تكلم بايبل أتكلم لابار وانا أخي جيتي يدن كتا أي أنا بيسا عليه السلام أخي كشي هو النمتن ثم بعد لابار إنك أدو أدي ديربي أنا بيسا تكلم بايبل كان هري أزبون ينا أكو عند يي ألولا يي سجدا لإندا يلقى هنو ينا أدو أنا شايا أبنجي كتير تدني لغا وانا وحالا قدر تساميني Allah ka tsiratar da ni daga wannan wahala kar ka same ni to a shi kenan to idan shine Allah kuma shi ko kuma shi abun bauta ne to ai shi kenan kawai sai ya kiyaye kansa wa zai roƙa eh tsakani da Allah ba ina ce da hankali ai da kamar da Hausa take cewa in kura tana maganin zawo sai wakanta ina ce shine Allah to ai kaga ba su ya roƙi kowa ba kuma wannan fa yana nafa a cikin littafin amma da yake ba su da hankali ba su da hankali ba su da kuma tunani nan ba da kuma rashin hankali ba wazi ya za a nuna maka abu uku in ce maka amma fa ɗaya ne ukun nan gashi nan ɗaya biyu uku a gabanka amma in ce maka sunan su ɗaya a kaga ai duk rashin hankali ne da kuma rainin wayo da su manyan nasu suke musu amma wani godiya da zamu yi wa Allah shi ne gwargwadon yadda suka yi nisa a cikin addinin nasu gwargwadon haka kuma gaskiya take bayyana gare su domin duk wanda yayi nisa a cikin addinin nasu sai ga kuma daga ƙarshe kuma ya dawo ya shiga addinin musulunci saboda ƙarshe abin da zai bayyana gare shi shine addinin musulunci shine addinin gaskiya domin ƙarar zai ga cewa an nuna musu cewa lallai abin da suke kai dinnan bata ne ƙarar za su ga cewa ga addinin musulunci nan gaba ɗaya shi a cikin bible din nasu sai dai kawai wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama kuma ba zai bi ba amma dai ana samun da yawa daga cikin su suna musulunta da yawa wanda sun kai matsayin reverend ko matsayin priest sai ga sun musulunta ko da sun yi nisa sun yi nisa din za su gane cewa abin gaba ɗaya kawai tatsuniya ne shiri ne kawai amma gaskiya tana ƙarƙashin addinin musulunci Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma Allah shike da mulkin dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da ke sararin su a ciki har annabi Isa alayhi salam da dukkan annabawa alayhi salam duka mallakin sa ne bayin sa ni kuma shi suke bauta ya khulqu ma yasha Allah yana halitta dukkan abin da yake kamar yadda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ali Imran Allah ya ce mal masihu ibn maryam ko inna masal isa inda Allah ka masal adam kalaba min turabi sun qala law kuntum fayakun kada misalin annabi isa alayhi salam abun Allah shine kamar misalin annabi adam alayhi salam Allah ya halice shi daga yumbu sannan sai ya ce mishi kakanci sai ya kasance to ubangiji saboda cikon kudurarsa shi yasa yayi annabi isa da haka da farko dai ubangiji ya halice wanda bai da uwa bai da uba shine annabi adam alayhi salam sannan sai ubangiji ya halice kuma wacce tana da uba amma ba ta da uwa yana ce mahaifiyar Hawwa alayhi salam matar annabi adam Allah ya halice ta daga jikin annabi adam amma ba ta da uwa bar sa nonon kowa ba haka take kawai da girmanta haka Allah ya yi ta to ubangiji saboda cikon kudurarsa shine sai ya so kuma yayi wanda shi kuma da uwa ba tare da uba ba kamar yadda na faɗa a cikin darasin mu na jiya ko na shekarun jiya lokacin da ubangiji ya halarci dukkan rayuwar ɗan adam sai ya zuba a cikin tsaltsan annabi adam alayhi salam sai ya zama suna wato rayin nasu yana canzuwa ne yana fita ne daga tsaltsan namiji yana zuwa ga mahaifa ta mace daga nan kuma sai a busar shikenan sai ya zama mutum amma shi annabi isa alayhi salam ruhin nasa gaba ɗaya ubangiji ya damƙe shi a gare shi sai lokacin da ubangiji ya nufin halittarsa shikenan sai ya ba da wannan ruhin ga mala'ika Jibril yana zuwa sai ya busa shi a jikinta a jikin rigarta shikenan kawai sai ciki ya bayyana a jikinta nan take kuma cikin ƙanƙanin lokaci a cikin lokacin da bai wuce awa ɗaya ba da cikin da haihuwar gaba ɗaya aka yi shi to kaga kenan wani al'amari ne kawai na ubangiji da ya nufin tabbata shi to amma su da yake Allah dama ya riga tabbata su da jahilci shi yasa ba za su taɓa ganewa ba da haka dukkan abin da ke cikin san mai da ƙasai mulki ne na Allah da abin da ke da sansanin wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne a bisa dukkanin komai wa qalatul yahudu wan nasara yahudawa da nasara sun faɗa su dama yahudu sun riga sun daɗe da faɗa sannan su ma nasara suka biyo bayan su cikin faɗar wannan suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴayen Allah saboda muna nasabtuwa zuwa ga annabawansa inda su gaba ɗayansu yahudawa ƴaƴan annabi yaqubu ne alayhi salam to don haka ke ganin cewa tunda su ƴaƴan annabi yaqubu ne kuma ya zo a cikin littafinsu cewa Allah ya gaya wa bawansa Isra'ilu wato annabi yaqubu anta ibni bikri wato kai ɗana ne na fari kuma fassarar abin shi ne kai ne babban bawana kai ne babban bawa na kuma kai ne jagora a cikin bayina na wannan lokaci to wannan ne su mai suka fassara shi da cewa Allah ya ce mishi ai kai ne ɗana na fari to shi kenan suka ɗauke shi bisa wannan ɗin ba tare da wani tawili ba sai suka canza magana daga kan bigiranta shi ne yuhaddithuna al-kalima amma wa bi ihi ibn taski to shi kenan sai suke kiran kansu su ma ayya ne na Allah wani suke cewa ai su ne waɗanda Allah ya kusa shine nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wasu daga cikin nasara sun zo wajen yahudu kai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ikrima ya faɗa daga Sa'id ibn Jubair Abdullah ibn Abbas shi ma ya faɗa yace wani yahudi mai suna Nu'man dan Aba'a da kuma Bahariyu dan Amr da kuma Sha'asu dan Adi sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zance shi shi ma ya zance shi ya kira su zuwa ga addinin Allah ya kuma tsoratar da su daga azabar Allah amma sai suka ce ai mata ka wasna ya Muhammad da me kake tsoratar da mu ne ya kai Annabi Muhammad nahnu wallahi abna'ullahi wa ahibba'uhu ya ce wallahi mu fa ƴaƴan Allah ne kuma mu ne waɗanda Allah ya fi so kuma da yadda nasara suka faɗa mu ma mun faɗa shi ne sai wannan aya ta sauka wa qatil yahudu wan nasara yahudawa da nasara suna faɗa suna cewa mu ne ya'an Allah kuma mu ne waɗanda Allah ya rasu to sai Allah subhanahu wa ta'ala bisa al'ada sa ya saba ya kan gaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji masu yanke hanzari ka gaya musu kaza to shine anan ma sai Allah ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum ka tambaye su ka ce musu ya ku ahlul kitabi yahudawa da nasara to dan me Allah yake muku azaba saboda zunubanku mun gani a baya kun yi zunubi Allah ya tsine muku wasu daga cikinku sun zama burai kun yi zunubi annabinku ya muku addu'a kun zama wasu daga cikinku sun zama alhanzir kun yi zunubi Allah ya sanya muku inuwa sai sun yi muku dimuwa sai da kuka shekara 40 40 da sanata yafihuna fil ardi shekara 40 a cikin dimuwa in sun yi gaba sai sun wuni suna tafiya idan gari ya waye sai su ga ai sun dawo a inda suka tashi daga safi anan suke yi irin shekara 40 a haka ba gaba ba baya in sun yi gaba suna ganin gaba ce kawai idan gari ya waye sai su ga ai gunda suke ne jiya jiya da safe dama anan suka waye gari irin shekara 40 a haka kaga wannan ma ai azaba ce tun daga nan duniya to idan da gaske ne ku ƴaƴan Allah ne kuma ku ne wanda Allah ya fi so to me yasa Allah yake muku azaba saboda zunuban masoyi ku ai baya azabtar da masoyi in dai masoyin nashi ne na gaske ai baya azabtar da shi to shine sai Allah ya ce ka gaya musu bal antum basharun mimman khalaq bar dai cewa ku mutane ne daga cikin halittun Allah da ya halitta yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana yin gafara ga wanda ya so kuma yana azabtar da wanda ya so dan haka kuma kuna daga cikin halittun sa in ya so ya muku gafara in ya so kuma ya muku azaba walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shi ke da mulkin abin da ke cikin sammai da ƙasai da kuma abin da ke tsakankanin su wa ilayhi al masir kuma gare shi makoma take sallallahu alaihi wa sallam wa ballagha rasuluhu nabiyyu mustafa al-karim ونعن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين والشاكرين اللهم انفعنا وفقنا بالقران الكريم وزاولنا مجدنا يوم الدين الله كان انفعنا دم ودا ابن دم كجي ابن دم كفديش دي دي الله كبام دادرسا وانا مجد فسكري الله كيافي منا الله كدوكي منا دكن شرقا ومسيبو لغا وانا مجري نامو لدكن غرورو اللي كتار دم تاشن تاشن هذا اكي فاما دي اتاعا يمكنا نوانا نتاكسام الله كيافي منا Allah ka kiyaye mana imanin da mutuncin da lafiyar mu da arzikin mu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka biya musu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani wannan tambayar ta shi tana da muhimmanci kwarai wacce ya riga ya yi a gidan ta wadatar shi rakatai alfajir rakawai biyu ne da ake yi bayan huduwar alfajir kuma in mutum ya yi su baya sake maimaita su amma ita tahiyatul masjid akwai malaman da ke daukata matsayin wajibi in dai ka shigo masallaci kawai shi ke da sai ka yi ta akwai malaman da ke ganin cewa ma wajabcin da umarnin yinta yake dauke da shi to ya shafi karhancin yin sallah a lokacin bayan la'asar a kaunin waɗannan maluman ko bayan la'asar ne ka shigo masallaci to wajibi ne ka yi rakatai alfajir tunda annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ya yi a yi ya tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid nake so in ce saboda haka tunda ya yi tahiyatul masjid suna kuma suna da muhimmanci ta isar mishi insha Allah kuma ko da ma bai yi a gida din ba misali in ya zo masallacin ya yi tahiyatu zama ita ce tahiyatu masjid ita ce kuma rakatai alfajr wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam amin Thank you.